والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك يهود غوديا sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta juma'a yau 17 ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 5 ko 6 ga watan maris shekara 2026 miladiya mun sake haduwa a gaban wannan majalisi na Masjidus Sunna dake kan titin Sardauna nan cikin garin Azra a jihar Bauchi inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurbadon hali muna karatu cikin Raddul Azhan ila ma'anil Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah tare da taliki wanda Dr. Abubakar Albani yayi muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna cikin suratul Qamar mun tsaya kan aya ta 17 zamu tashi wanda take biye da ita insha Allah ala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wa rukh inna aqtalna 'alayhim rihan safsaran fi yawmin nahdin mustaqim تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي وهجر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
سياجي يتونا سورة تمدى مكجي ديشي واتاسو كاني أمكا siyakin yana tabbato ne a kayan wa'azi da kuma waiwaye da ake yi ana nusar da Qurayshawa da abin da ya riski al'ummomin da na gabata waɗanda aka aika musu manzanni kana maimakon su imani sai suka kafirce ana ambata musu wannan wanda Allah ya ambace a cikin irin wannan kisas akwai hikmatun baliga Allah yana jan hankalinsu domin su wa'astu su riƙi izina kada abin da ya faru ga ƴan baya su ma ya faru gare su shine Allah ta'ala wato malam yace thumma ba'da qissati nuhin wa ma aqaba 'alaiha zakara ta'ala qissata 'ad sannan bayan da aka ambaci qissa ta annabi nuhu alaihi salam wanda shine manzo na farko da Allah ta'ala ya aiko bayan annabi adam da kuma abin da ya biye bayan wannan qissa sai Allah ta'ala ya ambaci qissan adawa faqala sai Allah yace kadzabat adun adawa sun karyata shi ma nan an ce kadzabat an kawo shi ta anifi ai kadzabat adun nabiyyuhum huda adawa sun karyata annabin su hud ba da an ja'ahum bi aya bayan da yazo musu shi ma da aya mu'jiza fa udhibu amma da suka karyata din nan ba a bar su ba sai aka azabtar da su shine Allah ta'ala yace fa kayfa kana azabi wa nuzur ya ya kam azabata da gargadi na kam suka kasance ne ai inzari lahum bil azabi qabla nuzulihi gargadin da na musu na azaba za ta riske su tun kafin ta sauka yaya abun ya zan Allah ya cika alƙawarinsa da suka karaita ko bai cika ba shine ma'ana ai waka a mauke ahu azaban nan fa ta afka amma afkatta da aka ambata ga kafirai inda suka ki waqad bayyanahu bi qawlihi shine Allah madaukaki ya bayyana nau'in azaba da fadin sa inna arsalna alaihim rihan sarsara lalle mu mun aika wata iska wacce take wato mai rugugi ko kuma a ce mai tsanani ko kuma a wata fassara ta abduhak yace shadidatul baradi wasu suka ce shadidatus sauti wato wacce take mai rugugi ta iya yiwuwa wannan sarsaran din kamar yadda magabata suka fassara ta kusuroyi guda uku mai tsananin sauti mai tsananin sanyi wato sauti shine rugugi kenan ko kuma mai tsanani kawai rihan sarsara ta iya yiwa wannan iska tana dauke da duk waɗannan siffofi domin a wani waje Allah subhanahu wataala ya ambace ta amrihal aqim iska wacce take bakarariya kaga bakarariya iska ko ai tana da tsananin sanyi babu tafshi a cikin ta ba danshi iska ce wacce take mai tsananin karfi busasshiya kuma kekasasshiya to nan aka ce rihan sarsaran fi yawmi nahsin kuma ya same su a wani wuni wanda yake mai tsananin shu'umci ai shu'umin wuni in an ce shu'umin wuni ma'ana wuni kenan wanda ya kasance mai rikitarwa ba san kansa ba kuma ba za a iya sarrafa komai a cikin sa ba saboda abinda yake cikin sa mai daga hankali mustamir kuma wanda yake mai dawama ya ci gaba da wanzuwa ai da'imu shu'umi alaihim wanda shu'umcin wannan wuni ya wanzu ya dawama a kayan su mutanen annabi wato Hud su adawa kenan saboda karaitawar da suka yi la alal mu'minina amma banda mu'minai kamar yadda yake kowane lokaci yadda al'ada ta ubangiji take baya halakar da mutane har sai ya tserar da annabin su a cikin su kowane lokaci zaka ga idan za a halakar to sai Allah madaukaki ya tserar da annabin da waɗanda sun kai imani kana kuma sai azaba ta riski waɗancan shi yasa ka hasu Quraishawan da suke kangarewa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsaurin kai ga sakon da yazo da shi har ma suna masa kalubalen yazo musu da azabar mana in har da gaske yake yi Allah madaukaki kamar misali lokacin da aka ce Amr bin Hisham Abu Jahl Fir'auna hadhihi al-umma shine ya faɗi wannan abinda Allah ya ambata a cikin suratul anfal wa id qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtil alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim wa ya Allah idan har wannan qur'anin da Muhammad yazo da shi da gaske ne tabbas daga wajenka to ba za mu imanin ba shine ai ma'anar fa amtil alaina hijaratan min as-sama' kai mana ruwan sama kamar na ruwan duwatsu daga sama su halaka mu awaitina bi azabin alim ko ka zo mana da azabar mai radadin ba za su yi imanin ba ka duba tsauran kai fa ka duba tsananin jara'a da kangarewa da inabi to shine Allah ta'ala sai ambata ai al'adar ubangiji baya halakar da mutane alhali annabi yana ciki shi yasa Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ai ba zai azabtar da su da irin wannan halakawa wacce za ta zo ta amma ta halaka al'umma baki daya ba alhali kuma annabin yana ciki al'ada sai an tserar da annabin da waɗanda sun kai imani kana kuma azabar take zakkewa kuma Allah ba zai san yana halakar da su alhali kuma ana samun masu musulunta a ciki ba shine kuma fatar manzon Allah akan cewa su musulunta ko kuma hu mustaghfirun suna istighfar kamar yadda wasu malamai suka fassara to shine nan wajen da aka ce fi yawmin nahsin mustamir da aka ce da'imu shu'umi sai aka ce alaihim la'anal mu'minin banda kan mu'minai ai kawiya wacce take mai tsananin karfi wa kana yawmul arbi'a akhir ash-shahr ta kasance wai ranar laraba ne a ƙarshen wannan watan da abin ya faru amma wannan abu ne wanda malamai suka ce bashi da wani dalili ba wani tabbataccen hadisi wanda ya ayyana rana abin da ake bukata kawai a fahimta shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su duk da tsaurin kansu da kangarewar su bai amfanar da su akan komai ba to ina amfanin mutum ya ci gaba da kangara da kafirci alhali kuma ya san makwarkwadarsa tana hannun ubangiji zai sarrafa shi duk lokacin da ya ga dama kuma Allah ya siffanta ita wannan azaba ita wannan iska tanzi'un nasa wato tana tumbukewa mutane ne ma ai taqala'uhum min hufral ardi almundasina fiha tana tumbuko su daga cikin ramuka kamar yadda yazo a waɗansu bayanai wasu magabata sun ce ai ramuka ne suka yi wato sun sanya sun yi ramuka suka ɓuɓɓuya a ciki wasu suka ce a'a duk daga inda suke ne fusgar da ake musu tamkar yadda ake tumbucewa shuka ko a tumbuce bishiya. Wasu kuma suka ce a'a ai wato an dauke su ne sai a yi sama da su, ana kaman wato ma sun yi nisa yadda ba a iya ganin su, kuma a dawo da su kasa sai a buga kansu sai su halaka. Don Allah ta'ala da yace tanzi'un nasa, ita wannan iska tana tumbucewa mutane. Kuma nan malam yace wa tasra'uhum ala ru'usihim, sai kuma ta kashe su akan kawunansu. Fataduqqa raqabahum, sai ta kakkarya musu wuya. Fatudinu, sai kaga wuyan ya zan ya rabu da gangar jiki. Wa tafsilu ra'su anil jasad, kan sai zan ya ya tsunke daga jikin gangar jiki. Wato yadda Allah subhanahu wata'ala ya musu kenan. Wasu malamai ma sun ce iskar idan ta zo ta za ta shiga ne ta cikin bakin mutum, kuma sai ta fita ta dubura. Wato ta shiga ta baki sai ta wujijjiga shi, sai kuma ta fita ta dubura, sai a buga shi da ƙasa, sai ya zamanto ya tattarwatsa. Shi ne a wani waje Allah ta'ala wato ya ce ka annahum a ajazu nakhlin khawiya. A nan ma Allah maɗaukaki ya ce wato tanzi'un nasa ka annahum a ajazu nakhlin munka'ir. A nan kuma wato sai ka gansu tamkar waɗansu sasanni ne, wato gutsutsire ne na itacen dibino, wato munka'ir, wanda aka riga aka tuzge shi daga ƙasa. Ai munkali'un kenan, munkali'in saqitan ala ardi, wanda ya faɗi akan ƙasa. Wa shubbihu bin nakhli lulihim, wala alla an kamanta su ne da dibino, saboda mutane ne wanda suke da girma, suna da tsayi. Ai kaga adawa mutane ne waɗanda Allah ya musu diri na jiki, suna da tsayi, suna da jiki, kuma suna da ƙarfi ƙwarai da gaske, har sukan sarrafa dutse yadda suka ga dama, su ƙwaƙwale shi ko kuma su ɗauke shi su kai shi duk inda suke so, su murgina shi, su sarrafa shi da yadda suke so. Wa yanhitunal jibala buyuta, to Allah ta'ala nan yace ka annahum a'jazu nakhlin khawiya. Nan malam yace wa dhukira huna wa unnita fil haqa nakhlin khawiya, ana waje an kawo shi wato muzakkar aka ce nakhlin munka'ir, kamar yadda ya zo a cikin suratul haqa kuma ka annahum a'jazu nakhlin khawiya, aka kawo shi da siga ta ta'nifi mura'atu lil fawasil fil mawdi'ain, saboda al'akari da yadda fawasil ne yake a gurabe daban-daban yadda ayat ta tuke yadda ta kare. To Allah subhanahu wata'ala yace fa kaifa kana azabi wa nuzur, shin kam yaya azabata da gargadina suka kasance. Ai ana yin tambaya, Allah ta'ala yayi gargadi, kuma gargadin nan ya ce azaba za ta biye ga duk waɗanda suka kangane masakonsa da ya aiko annabawa, ma dama suka ci gaba da kafirci. Kowace al'umma ce kuwa, ko da anan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah maɗaukaki a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ba za a kashe al'ummarsa ba, Allah ya walikahum bi azabin bi amma, ko wato ba za a halakar da su da azaba wacce take gama gari. To amma azabar daga cikin irin nau'o'in azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'ummomin da sun ka gabata, a wannan al'umman Allah maɗaukaki yakan yi irinsu, amma ba mai gamewa ba sai ga ɗaiɗaiko. Yanzu misali kamar tsunami da muka ambata, ko tsunami ai kaga yayi kamanceceniya da ruwan tufana, domin ruwa ne wanda ya zo shi teku ne ta yi mummunan ambaliya, kuma ta dinga hawa kan tudu duk abin da ta samu tana sharewa, sannan kuma ga sama tana rugugi tana zubar da ruwa, sai da aka yi wajen sati guda ko sama da sati haka ake yi. Ambaliyar ruwa na teku yana fantsama, sannan ruwa daga sama kuma yana zuwa, mutane suka rasa yadda za su yi, aka halaka dukiyoyi suka halaka. To kaga duk da cewa a wani bangare ne ai an kamanceceniya da irin azabar da aka yi wa mutane annabi Nuhu da tufana, girgizan ƙasa yana faruwa, zaka ji an ce an yi girgizan ƙasa, mutane sun yi abin earthquake din nan da ake yi, ai shi ne girgizan ƙasan, ba wani abu ba. Don haka ga yayi kamanceceniya da irin waɗanda aka halakar da su, wa minhum man khasafna bihil arda, da Allah maɗaukaki ya ambata. To don haka tashedi ne Allah maɗaukaki yake yi duk waɗanda suka kibin saƙon da manzanninsa suka zo da shi, to irin wannan azabar za ta iya samun su. Shi yasa nan aka nanata aka ce fa kaifa kana azabi wa nuzur, shin yaya kam azabata da gargadina ya kasance. Allah ya ce walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir, kuma hakika mun saukake alqur'ani domin a iya tuna shi, ana kuma ambata shi domin a iya kiyaye shi, a haddace shi, kuma saukin fahimta, saukin kiyayewa yadda za a yi aiki da shi. Allah madaukake ya ce fa hal min muddakir, shin akwai wanda yake zai tuna? Ya wa'astu ai fa hal min mutadhakkirin, kurira an sake nana ta fa kaifa kana azabi wa nuzur, da yazo a baya litahwil, saboda tsawatarwa ne. Wakila wasu malamai suka ce al-awwal, can na farko da aka fada bayan da aka tuke a kayan kissan mutanen annabi Nuhu alaihi salam, an ambace shi ne lima haqa bihim fi dunya, saboda abinda ya afka musu tun a nan duniya, ko kuma su kansu adawan. Ainan an ce kadzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur, sannan a nan karshe ma sai aka sake cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur. To shine nan malamin yake cewa wasu malamai sun ce wancan na farko an ambata ne saboda abin da ya afka musu a nan duniya na azaba. Iskar da aka ambata wanda ta daddatsa su, kai ka ce ku tattaran da bino ne. Wattani, wannan ta biyu kuma lima yahiqu bihim fil akhirah, saboda abin da zai afka musu za su sadu da shi a ranar lahira na azaban Allah, tunda dai sun mutu a kayan kafirci har aka halakar da su a dalilin kafirci, kenan babu kubuta a gare su. Allah ya tsare mu. Thumma zakara qissata samuda, sannan Allah ta'ala ya ambaci kuma qissan samudawa. Wa takdhibihim li ayati rasulihim al-kubra, da kuma yadda suka ƙaryata wato aya ko mu'jiza wanda manzansu ya zo musu da ita, babbar mu'jiza. Fa qala, shine sai Allah ta'ala ya ce
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Allah ta'ala ya ce kallaba samudu bin nuzur, samudawa ma sun karyata manzanni, ma'ana sun karyata gargadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu, jam'u nadhir, ko sun karyata masu gargadi, bi ma'ana munzir kenan, wato mai gargadi. Ai al-umurul lati anzarahum biha nabiyuhum salihun, al'amuran da annabinsu annabi salihu alaihi salam ya musu gargadi da shi sun karyata. Ai in lam yu'minu bihi wa yattabi'uhu, in har ba su imani da shi suka bi shi ba, to sun karyata manzanni ne baki daya, don duk wanda ya karyata manzo guda daya to ya karyata sauran manzannin ne. A wani waje Allah ta'ala ya ce kadzabat samudul mursalina, wato samudawa sun karyata manzanni. Id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, a yayin da suka karyata dan uwansu annabi salihu lokacin da yake musu wa'azi akan su yi taqwa, su daina shirka su bi Allah. To shi yasa nan ma aka ce kadzaba samudu bin nuzur, fa qalu, sai suka ce abasharan minna wahidan nattabi'uhu, yanzu mutum guda ɗaya ne minna daga cikin mu, wahidan shi kadai, mutum daga cikin mu shi kadai tak, nattabi'uhu shine kuma zamu bi shi. Wato sun ce abasharan minna, malai ce mansubun ne alal ishtigal, wato an masa nasba ne a bisa ishtigali, a ismin mansubun ne yaf'aluhu abina bi fi'lin yufassiruhu nattabi'uhu kenan. Al ishtigal shine kama an ce taqaddumu ismin wa ta'akhkhuru fi'lin, yakan zo da dama haka cikin alqur'ani, sai kaga ko da cikin alqur'ani misali kaman abinnan wal kamara qaddarnahu manazila, to duk irin wannan alama ne ke nan istigadi. To mallan yace minna wahidan dinnan da suka ambata, duka sifatani ne libashar da suka ambata a baya, wai suna nufi yanzu mutum guda ɗaya tak a cikin mu duk da baki ɗaya mu sai mu haɗu mu ce zamu bi shi shi ɗaya. Wal istifhamu bi ma'anan nafi, tambaya ne suke yi amma kodawa suke yi, yaya za a ce mutum ɗaya a cikin mu mu bi shi, shine ma'anar. Ai abin da ya hana Quraishawa ma kenan bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna ga cewa sun fi shi shekaru, musamman waɗannan sanadiru Quraishin din irin su Walid ibn al-Mughira, su Amr ibn Hisham, Utba da makamantansu, su suna ga sun fi shi a shekare, sun fi shi kuɗi, kuma kowa jagora ne a cikin ƙabilarsa. To yaushe kuma za su dawo yanzu su bi wanda ya fi su, wanda bai kai su a shekara ba, ba shi da kuɗi irin nasu, ya tashi ba shi da gata kamar yadda suke da ita, kuma sannan shi ba jagora ne a cikin ƙabilar, a cikin Banu Hashim ba ma. To wannan kangarewan shi ne yake hana su su bi manzanni. To su ma abin da suka faɗa kenan, a basharan minna wahidan nattabi'uhu, yanzu mutum guda ɗaya a cikinmu sai kuma duk gaba ɗayanmu mu bi shi. To kodewa suke ai ba za mu bi shi, al-ma'ana abin da ake nufi kaifa nattabi'uhu wa nahnu jama'atun kathira, yaya ma za a ce mu ga mu jama'a ce masu yawa, kowa abin nan yana da al'ummar da suke bin sa, yana da abin nan dukiyarsa, yana da kaza yana da kaza, kuma duk mu haɗu waje guda mu ce za mu bi shi shi ɗaya. Wa huwa wahidun minna, shi kuma mutum ne guda ɗaya tak, ba mala'ika ba, shi ma mutum ne, kuma walaysa bi malikin, kuma shi ba sarki bane. Ai wanda yake da sarauta akan ku shine za a bi sarki guda ɗaya. To amma yaya za a yi a ce Salihu ba sarki bane a ce kuma za mu bi shi, mutum ne kawai haka, kamar a ce ordinary haka za su gan shi. To don haka ba za su bi shi ba, ai la nattabi'uhu, wato ba za mu bi shi ba. Inna idan, kenan mu idan har muka yadda muka bi shi a wannan yanayi, in ittaba'nahu, idan har muka bi shi, lafi dalalin, to kuma kasance a cikin fata, ai dhahabin an sawabi, mun bauɗe mu abin da yake na daidai na hankali, wasu'ur kai mun fada ma cikin hauka, jununin wai ka ji bin manzo wanda Allah ta'ala ya aiko da sako daga wajen Allah subhanahu wata'ala, shi ne suke ɗaukarsa a matsayin hauka. Kamar yadda a yanzu ma waɗanda suke sau da yawa za ka ga waɗanda suke sun ƙoshi, ko dai sun ƙoshi da wani abu daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yake bayarwa na duniya, ko sun ƙoshi da mulki, ko kuma suna ga sun ƙoshi da dukiya, ko kuma sun ƙoshi da wata fikra tasu ta wani ilimin zamantakewar duniya da suke da shi, to sai su raina duk wanda zai ambata musu ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a yayin da yace kaza din nan fa ba daidai bane, sai yace to yanzu mu duk waye wannan da muka yi mun je waje kaza, duniyan nan mun san ta, mun san kaza, mun san kaza, kawai yanzu sai mu zo mu bi kawai abin nan maganar da waɗansu suke faɗa, kaga duk irin haka ne. To wanda ya aikata haka, inda manzon ma zai za a aiko masa manzon, to sai kaga irinsu ne masu karantawa, domin ai an ce al ulama warasatul anbiya, wanda malamai suka masa wa'azi suka ambata masa saƙon Allah da saƙon da manzanni suka gadar, kuma ya ƙi ya bi, ai ba wannan ɗin ya ƙi bi ba, asali manzanni ya ƙi bi ko, kenan ashe inda manzannin ma za su zo ba za su bi su ba. To don haka su ma sai suka kangare suka nuna girman kai, wallahi mutum baya bin Allah subhanahu wataala har sai lokacin da ya ga cewa shi ba kowa bane. Ai shi yasa aka sanya maka suna na ubudiyya, aka ce kai abdu ne, Abdullahi bawan Allah, shi yasa su manzannin Allah alfaharinsu a jingina musu wannan ubudiyyar. Duba ki daya, hatta almalaikatul muqarrabu su zamanto su bayi, dan idan ka yadda kai bawa ne, ka yadda da ubudiyya, anan ne mutum yake sallama wa dokar Allah subhanahu wataala, don zaka ga kai bakka da wannan ka hankalin, bakka da wata dabararka, bakka da wani ƙarfinka, sai abinda Allah ya ce shi ne daidai shi ne naka, abinda Allah ya faɗa to anan hankalinka ya yadda, ai ma'anar la haula wala quwwata illa billahi kenan, ka sallama, kai bakka da wani dabara, bakka da wani ƙarfi, a sarrafa kowane al'amari na samun sa'ada a nan duniya ko lahira sai yadda Allah ta'ala ya tsara maka. Hakan kuma yana kasancewa ne kawai idan bawa ya yadda da ubudiyya, aka ce kai bawa ne, sai ka je ka samo kuɗi, amma sai Allah ya ce ga yadda za ka sarrafa shi, ban yadda ka kashe shi a waje kaza ba, ta kaza da kaza ne ya halatta ka kashe, kuma sannan a kowace shekara ka riƙa cira kana bayarwa, kuma sa'i sa'i sa'i
ka dinga bayarwa zawil qurba wal yatama wal masakini da makamata to ai kaga mutum in har ya aikata haka ya yadda da ubudiyya ne cewa shi bawa ne sai an sarrafa shi to don haka in yadda da suka yi da ubudiyya shi yasa ka suka ga cewa su isassu ne har ma suka ga cewa inna idhan lafi dalalin wa su'ur mu asa inna in har muka yadda muka bi shi a sakon da yace wai yazo da shi to mun kasance a cikin wani kata da kuma hauka yuqalu naqatul mas'ura idha hajat wa kalbul mas'ur wato idan abin nan raqumi yana cizo ko kuma kare yana cizo akan ce akan jingina musu wannan hauka kenan a ulqiya dhikru alayhi min baynina sun kawo shi da siga istifhamiya bi taqiqil hamzati ne a ulqiya ana karantawa kuma da tashili a ulqiya dhikru alayhi min baynina yanzu za a saukar masa da wahayi shine adh-dhikr yanzu sai a saukar masa da wahayi a zabe shi shi kadai min baynina a cikin mu wato kamar suna tuhuma hukuncin Allah ne fa yanzu duk a cikin mu a rasa wanda za a dauka a bashi annabta sai Salihu kamar haka suke fada kenan ai annabi ma sallallahu alaihi wasallama sun fada haka akan sa lola unzila azal qur'anu ala rajulin min al-qaraytayn azim wai me saka ba aida an saukar da qur'anin ga daya daga cikin mutanen biyun nan daya a Makka daya a Taif suka ambaci sunayen su ina a saukar musu ai sune wanda muke ga cewa za su iya jagorancin mutane to kaga Allah subhanahu wataala sai yake ambata musu cewa su ne masu raba abin nan kyautar Ubangiji ahum yakasimuna rahmatar rabbi su ne za su raba annabta su ne za su raba su suka isa su raba to bari ba ta annabta ba arzikin su na duniya ma ba annabta ba arzikin duniya ma da bai taka kara ya kara ba shi ba kome ba ne ba wai ishara ne na cewa Allah yana son bawa ba in ya bashi dukiya to hatta wannan din ma Allah ne yake rabawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un arzikin nasu ma Allah ne yake rabawa ya daukaka wani akan wani dan wani ya rike dayan akan boyi boyi kowa yana taimakekke ne ya da wani domin idan mai arziki ba boyi boyi ai arzikin sa bai amfanar da shi ba shi ne yin aikin kwadago idan ba mai arziki karfinsa da dabararsa bata amfanar da shi ba haka lamarin yake Allah ya samu dace to don haka Allah madaukaki nan sai yake ambata irin abin da suka fada a ulqiya dhikru alaihi min bainina yanzu sai a saukar masa da wahayi a tsakaninmu ai lam yuha ilaihi don haka sun kareta ne kenan basu yadda ba ai ba masa wahayin komai ba bal huwa kadhabun suka ce wai mai tsananin ƙarya ne fi kaunihi a cikin abin da ya fada innahu uhiya ilayhi ma dhukira cewa wai an masa wahayin abin da ya ambata nan ashir kuma wai mutakabbirun ne mai tsananin girman kai mutakabbirun batarun wanda yake mai girman kai kuma mai toroko wai yana so ne kawai a bishi ka duba lamar ko wallahi ko a yanzu waɗansu suna kin bin abinda shari'a ta ce ne saboda gani suke yi sun kaskantar da masu fada idan har wallahi lazim waɗansu idan suka kaskantar da masu yin wa'azi to ba za su ba abin da suke fada ba ko da suna ga gaskiya ne domin a kaddarawarsu yanzu idan suka yi watsi da abin da suke aikatawa na son zuciya suka bi abinda masu da'awa suka fada kamar sun mu masu da'awa ne to kaga kar a duba wanda ya fada rika duba me aka fada sakon da aka fada shi za a duba an yi wakilci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to don haka kaga anan wajen sai suka zargi annabi Salihu alaihi salam da ƙarya kuma suke jingina masa mummunar sifa cewa wai shi mai girman kai ne kenan yana so ne a bi shi Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce musu sayya'lamuna ghadan to ko gobe za su sani goben ita ce yaushe lahira gobe ba su sani manil kadhabul ashir wane ne mai tsananin ƙarya kuma waye mai girman kai wai kayan na Hausawa ko wai daddawa gaya wa mandabaki wai daddawa ce ta ce wa mandabaki kiran wai ta ce ka gan shi baki ai ka san daddawar ko ai ka san mandan ko manda ne manda a ba gishirin ne manda ba gishiri daban manda daban haka ne ga dattawa dai gishiri daban manda daban eh manda ai ita tun kafin ai fahim gishira yana da yawoshi a teku ne fari ne shi kuma wancan manda ban san da me suke ba amma dai an ce baki ne kuma za gan shi baki ne daddaka shi ake daga cikin wani tsakuwa ce suke bubbugawa eh wasu ne suke cewa bakin manda amma dai suwan sa kawai manda da wancan fannin ne yazo ake ce masa abin nan to kaga su ne masu girman kan tsantsan masu girman kai Allah subhanahu wataala ya aiko da sakonsa manzo ya ambata yaushe mutum zai jingina ma Allah subhanahu wataala ƙarya ai abin da Hiraqal ya ambata ke na cikin hadisin Abu Sufyan da Bukhari ya kawo a cikin farkon littafin sa yace ai ba zai dan ya tambaye su yace shin kun taba tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙarya qabla an kala maka kafin ya faɗa abin da ya faɗa suka ce ba mu taba tuhumar sa da ƙarya ba to kaga da yazo shi yana radiwin din a tambayoyin da kuma ansar da aka bashi sai ce to ina ganin ba zai yiwu a ce yaqi wa mutane ƙarya kuma yazo yi ma Allah ƙarya ba eh ma kana la yad'al kadhiba 'ala Allah fa yakdhibu 'ala an-nas aw kama qala yace ba zai yiwu yaqi wa mutane ƙarya kuma yazo yi ma Allah ƙarya ba kenan wannan shi ma Hiraqal ya a hankalinsa da fahimtarsa ta linjila da yayi ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin gaskiya ne dan har yayi yunkurin musulunta amma mutanen suka hana shi kaga shi ma girman kai ne da san dukiya da san mulki kankamewa mulki sai hana mutum bi dan babban musiba kenan dukiya mulki waɗannan abubuwa suka hana mutum bin gaskiya koda ya santa to kaga su ma anan su ne masu girman kai amma sai suka jingina girman kai ga annabin Allah salihu su ne matsariyata sai suka jingina ƙarya da annabin Allah salihu Allah ta'ala ce inna mursulun naka lalle mu za mu aika musu abinda suka nema din wato za a aika musu taguwa ai mukhrijuha min al-hadmati as-sakhra za mu fishe ta daga mulmulan dutse dutse wanda yake mulmule ba shi da wata kofa a jikin sa kamar a ce rock abin nan irin plateau din nan ko rock kama sa'alu ayatan lahu kamar da suka roki annabi salihu akan in yana so su yadda da shi to ya fitar musu da wata taguwa kuma suka ce daga jikin dutse to Allah ta'ala ya ce za mu fitar musu da ita wannan taguwa fitnatan lahum ta zaman to jarabawa a gare su ai mihnatan lahum li nahtabirahum dan mu jaraba su fartaqibuhum don haka ka shaurara musu ya salu ya kai salu yi musu jiran dako kyale su jira su ai in tadar mahum sani'un ka jira ka ga me za su aikata su suka ce a kawo musu ita idan har da gaske daga wajen Allah kake roƙi ubangijin naka ya zo musu da ita in ya zo da ita sun yi abin nan za su yi imani to shaurara musu wama yasnau bihim kuma ka shaurara me za a yi da su in sun yi kangara kamar yadda suka saba wastabir kuma ka ci gaba da hakuri ai isbir ala allahum kai hakuri akan tsangwamar da za su dinga maka da cutarwa Allah ta'ala ya ce wa nabbihum kuma ka ba su labari idan har wannan taguwar ta fito annal ma'a qismatun bainahum ruwan da suke gadara da shi rijiya da suke da ita guda ɗaya wanda ta fi yawan ruwa wanda ita ne yawanci suka dogara dangane da ruwansu to sai Allah ta'ala ya ce to idan wannan taguwar ta zo fa su suka faɗi irin kamun da suke so ga yadda girmanta yake ga yadda kazaɗinta yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya fitar da ita ta fito kuma suka ganta to sai aka sanya musu sharadi sharadin shine dan a jaraba su eh ai Allah ta'ala yana sanya abu ne dan ya jaraba mutane yanzu ko rayuwa da mutuwa da Allah yayi ai ya ce yayi ne dan ya jaraba kamar yadda yazo a cikin suratul mulk in aka ba mutum dukiya jarabawa ne mulki jarabawa ne ilimi jarab ko ne lafiya duk jarabawa ce to su ma tunda sun nema an kawo to ba su labari wana bi'uhum ba su labari annal ma'a qismatun bainahum araba ruwan ne a tsakanin su ai makasumun bainahum wa bainan naka an raba tsakanin su da kuma ita taguwa fa wa yawmul lahum wani daya sune za su sha su je su ta diba wa yawmul laha idan ka shiga ru kuma tayi to su fa ba su je ba ita za ta je ta konfada ka sai rakumi ko da shan ruwa ita za ta je ta konfada eh kullu shirdin muhtabar kowa yana da ranar da zai sha wato duk lokacin duk wani rabo na sha kullu shirbin ay nasibin min alma rabon da suke da shi na abin da za su sha muhtabar ay hadaruhu alqawmu yawmahum wan naqatu yawmaha wato za a halarce shi abin halarta ne su mutanen a ranar su sune za su halarto rijiya su sha ita kuma kashe gari ita ce za ta sha. Wannan shine ka'idar da aka sanya musu, kamar yadda mujahidi yana cewa kuma ai idza gaba hadarul ma'a wa idza ja'at wato wa idza ghabat hadarul ma'a wa idza ja'at hadarul laban. Eh haka mujahidi yace. Kuma sai Allah ta'ala ya sanya idan har bata nan ita ta tafi ta bar musu yawuni, to za su zo su halarto rijiya su ɗebi ruwa su sha su taɗi ba a wannan rana. Kashe gari kuma idan ta zo, idan tana kwankwada, badalin ruwan da ba su samu ba kuma za su zo su ta karɓar hantsarta su taɗi ban madara. To amma duk da haka da yake kafirci suka zaɓa, fanadau sahibahum, sai suka kira wani sahibinsu, ai fanada famudu sahibahum, sai suka kira sahibinsu ana ce da shi Quddar, kamar yadda Ibn Kathir ya kawo wato Quddar Ibn Salif, wai haka sunansa, aqirun naka shine wanda Allah madaukaki ya ambata cikin suratul shams idhin ba'atha ashqaha, wato shine ashqan nas, wanda yafi tsaurin kai, wanda yafi iya shege, a fassara shi da yafi kowa iya shege a cikin jama'a, yafi rashin rabo. To shine yazo shi Allah madaukaki yace fata'ata, sai ya dauki makamin da zai sare ta, ai tana wala saifa, ya dauki takobi ko kuma kowane makamin da ya dauka domin ya halaka ta, fa'ata sai je sassare ta, ai fa'ata bihin naka ta yaso soke ta ya halaka ta, ai katalaha muwasikan lahum, wani waje an ambaci cewa sai da ya ta bibiya ya je wajen waɗannan yana jin ra'ayinsu, yana jin ra'ayinsu, kuma an ce matashi ne, duk sai da suka bashi goyen baya ya fahimci sun karkata sun yadda cewa wannan taguwar ku su yanzu sun gaji da ita a halakata, tukunna shine yajibinci zuwa halakata sai ya halakata. Allah madaukaki yace fa kaifa kana azabi wa nuzur, to lokacin da suka halakata yayi azaba ta kan da gargadi na ya kasance, ai inzaru lahum bil azabi qabla nuzulihi, gargadin da na musu na azaba za ta zakke musu kafin ta sauka, in har sun ki bin abinda salihu ya zo musu da shi, ai waka amuki ahu ya abka a gurbin sa, wabayyanahu biqaulihi, Allah ta'ala ya bayyana irin nau'in azaban, yace inna arsalna alaihim sayhatan wahida, mu sai muka aika musu wato tsawa guda ɗaya, tsawa aka musu, fakanu ka hashimil muhtadir, sai suka zamanto wato tamkar kakkabi na rumfa ko kuma kewaye wanda makiyayi zai yi, kakkabi na kewayen da makiyayi zai yi. Malai yace huwa alladhi yaj'alu liganamihi hadiratan min yabis ash-shajar wa shawki, wato shine muhtadir din shi, shine mutumin da zai sanya ma dabbobinsa, kananan dabbobi tumakai da awakai ganam, ya sanya musu hadiratan, ya sanya musu wani shinge, min yabis ash-shajar wa shawki, wato daga busasshen jikin itace da ya ciccira da kuma kaya da zai harhada sai mata shinge, ya hafaza hunna fiha min adhi'i wa sibai, wanda zai sanya tumakansa da awakansa a ciki, ya musu shinge domin kada karkeci da kuma sauran kudaye su zo su ci. To wa ma sakata min zalika filasatuhu, abinda kakkabinsa ya zuzzubo daga jikin wannan, tunda ka san akwai ganye, ganyen ya bubbushe, to wanda yake kakkabewa kaga yana zuzzubewa, yana zuzzubewa, huwa al-hashimu, shine hashim. To sai Allah ta'ala ya mai da su ta hashimil muhtadir, wato kaman kakkabi na shinge na mai kiwon tumakai da awakai da yayi madabbobinsa, irin yadda zaka ganshi a zuzzube gutsu 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 gutsu, to haka ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tarwatsa su, aka faffasa su. A dalilin ne, dalilin kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cutar da annabin Allah. Don haka Allah ya ce walaqad yassarna alqur'ana lidhikr, hakika mun sauƙaƙe shi wannan alqur'ani domin a haddace shi, a tuna shi, a kiyaye, a riki izina daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata domin ya zama shari'a ga mutane. Fa hal min muddakir, shin akwai wanda zai wa'aztu, akwai wanda zai tuna waɗannan wa'azuzzuka ya rike dan shi ma ya tsira? Allah ka sanya mu a cikin su. Ai malai ce ayatu hibbul qur'ani a'zamu min ayatin naka, ana dai ƙara jaddada mana da wannan al'amari da ake faɗa wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir, a nuna duk wata mu'jiza da aka ba wa annabawa a gaba ne bata kai mu'jiza ta alqur'ani ba. Wa ma jara fiha min wa'adin wa tadhkurun, da abin da yake gudana a cikin alqur'ani na wa'azi da kuma faɗakarwa. Fa hal min muddakir fi zalika fa yu'ana ala tadhakkur wal itti'ad, shin akwai wanda zai tuna, akwai wanda zai wa'aztu a cikin abin da ake ambatawa a alqur'ani, ya taimaka ma kansa wajen samun faɗaka da kuma wa'aztuwa a kayan abin da ake nufinsa da shi. Ubangiji Allah ta'ala ya sanya Al-Qur'ani ya zamanto mana jagora a rayuwa. Kafin lokacin zan dan tsaya ne, saboda mun sami halartowan malami na malaminmu Malam Umar Baba Alfari, wanda ya albarkace wannan majalisi, ya kawo mana ziyara malamu na maka maraba da zuwa. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Malam malami na ne tsawon shekaru kamar yadda jama'a suka sani, kuma ina alfahari da shi kwarai da gaske. Kowa kuma ya san irin gudunmawar da yake yi ma ɗalibai a wannan gari, kowa yana amfana da shi. Ba abin da za mu ce wa malam sai dai addu'a, Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka, Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya, Allah Ubangiji albarkaci zuriyarsa. Zan ba wa malam dama kafin lokacin ya yi, wala Allah ko da wasu 'yan mintuna haka kaɗan, sai malam ya gaisa da mu.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غوديا الله سبحانه وتعالى أكون ببن نعمة الله تعالى للأفن سائن فيم دعيتا وتونيمر الدين المسلنشي da imani da alqur'ani mai girma. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah ta'ala yace ka ce da farallar Allah ta addinin musulunci, wa bi rahmatihi da kuma rahmatsa alqur'ani mai girma, wanda albarkacin sa domin karanta shi da kokarin fahimtar sa ne muka halarto wannan masallaci mai albarka, wannan majalisi da rade mai albarka, wanda ke haɗa ƴan uwa da yawa masu albarka, wanda muke fatan Allah ya ƙara mana albarka. To muka haɗu a wannan muke haɗuwa, Allah ya haɗa mu. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima, kuma muna roƙon Allah maɗaukin sarki kamar da malam ya faɗa, ya sa alƙur'ani ya zama hasken zukatanmu, kuma jagoranmu, abinda zai zama hujja gare mu a nan duniya, kuma ya zama hujjar mu a lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa shi alqur'ani ma'abutansa su ne mutanen Allah. Inna lillahi minan nasi ahalin, wato Allah ta'ala yana da mutane, wato a cikin mutane duka bayin Allah, bayin Allah ne mutane, duka bayin Allah ne mutane, duka na Allah ne, amma mutane na musamman da Allah su ne mutanen alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama aka tambaye shi su wane ne mutanen Allah, yace ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu, mabuta qur'ani su ne mutanen Allah kuma su ne kebatattun bayinsa. Babu shakka wannan ni'ima ce, babu wata al'umma da Allah ya mata baiwa kamar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu ne wanda yake tabbatacce, babu wata al'umma da Allah ya tsare mata addinin ta ta hanyar tsari littafin da kuma bayanin littafin sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lhafizun, balle mun ne muka saukar da Qur'ani babban ambato, babban zikiri, kamar yadda wannan sura ta tananatawa, wala qad yassara alqur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir, shi wannan Qur'ani shi ne adh-dhikr, babban ambato, babban wa'azi, babbar faɗakarwa. To Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana alqur'ani, bai sanya amanar rike shi ba ainihin a hannun waɗansu ko tsare shi, sai yake ya tsare da kansa, ba kamar yadda yake da ainihin ahlul kitabi ba. Lokacin da masu amana suka wuce, sai mahaɗinta suka cancanza. Allah ya tsare alqur'ani da tsarewarsa, kuma ya tsare sunna ma da tsarewar alqur'ani, domin sunna ita ce bayanin alqur'ani mai girma. To lizaman ne zai zama lallai in za a tsare alqur'ani, kuma a tsare ainihin abinda zai fassara alqur'ani shine sunna. Wannan ma ni'ima ce da Allah ya mana ita shekara dubu da kusan rabin dubu yau, komawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga rahmar Allah. Amma duk abin da muke bukata sa al'umman nan bayan nasin alqur'ani da aka tsare, duk abin da ake bukatar sa a cikin sunna domin gane abin da al'umma take bukata a fagen aqidarta, ibadatta sha'anin shari'a mu'amala karantarwar halaye alaƙar duk wani abu da dan adam yake bukata sunna tabbatacciya tana na ingantacciya sai dai in ba a so a koma gare ta ba ko kuma ba a so a yi aiki da ita ba ƙara godiya ga Allah akan wannan kullum ina ji hankalin mu mu ƙara tana wannan ni'imomin da Allah ya mana musamman a irin wannan zamani zamanin da kowa ya san tarihi na mamayar turawancin mallaka da waɗanda suka tarbiyyantu a hannayensu an yi ƙoƙari mai yawa sun yi abin da za su yi wajen ganin sun dusashe ta farkin Allah kamar da can magabatansu suka gada suka yi ko ba haka ba ne don su raba wannan al'umma da wannan ni'ima da wannan baiwa amma Allah bai so haka ba Allah ya so ya riƙe waɗannan bayi nasa kebantattun bayi nasa waɗanda suka riƙe alƙur'ani mai girma da sifarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gode wa Allah kan samun kanmu a wannan hanya a wannan tafarki kuma mu yi ƙoƙari mu daure mu dage kuma mu ƙoƙarta matuƙa wajen ganin mun curu mun haɗa kai kuma yi taimakekeniya da duk abin da za mu iya mu sadaukar da lokutanmu da dukiyoyinmu da abin da Allah ya sanar da mu da wata kowace irin alfarma kuma mu yi wa junanmu uzuri domin samun kusantar juna fahimci juna mu rungumi addini mu ne Allah ya yi wa addinin wato mu ne Allah ya yi wa gata da addini ko mu ne samu yi addinin gata ko ba haka ba sabon manzo Allah sama Allah ya sanya aikatar da su wajen kafa addinin nan kamar yadda addini ya ciro su daga mummunan yanayi mummunan rayuwa ya inganta musu rayuwa haka kuma suka tsaya su kuma su ma suka inganta addini suka yi hidima a kansa ba su yi kiyaya ba ba su yi ganda ba ko ba su yi ruwa da dukkan wani abu da suke da shi ba ko menene a ban ƙasa sai da suka sadaukar da shi don wannan addini ya bunƙasa ya kafu a bayan ƙasa kuma ya tabbata wanda wannan shi ne abin da muke mora da dukkan musulmi da na faɗin duniya don haka wannan baiwa ta samun kanmu a tafarki ainihin na kira zuwa ga littafin Allah da sunan manzo Allah da majalis na ilimi na alƙur'ani na sunna cikin Ramadan kamar yanzu muke haduwa ana cicirin da aurare da yawa to lalle wannan ni'ima ce haka nan ko bayan watan Ramadan majalisai suna nan na ilimi wannan manhaji ne wanda yake shine kawai tafarkin tsira bid'o'i da suke ake fama da su a wannan lokaci fitina ce kuma maza ma ce hanyoyi ne na bata dan haka annabi sallallahu alaihi ta'ala yana cewa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi Allah tabaraka ta'ala ya mana wasiya akan mu riko da wannan tafarki mai kakki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya misalta shi da mai kakkiyar hanya ya shata sannan sai yi wa insu ainin alamu a gefe ya shata dama da hagu gefe yace to hanya mai kakkiya wannan ta littafin Allah sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka rike ta to za a kai har gaci mana a tsira ainin a samu rahmar Allah kuma a guji a tsira daga fushin Allah subhanahu wa ta'ala sannan amma idan aka bi wancan hanyoyin to za su saukar da wanda duk ya bi su a barin tafarki madaidaici ya auka cikin halaka to komai a bayyane yake mu godo Allah akan wannan mu ƙara ainihin tsayawa wajen goyon bayan wannan kira wannan tafarki mu coro mai taimakekeniya وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن مكا كيوتا زكاة مكا ينسيها مكام مكا سوء إن أم مكا كرففا شأن أخوة تأديني فما بشكا زامو ينسارا هلا زيت مكيم أما باب شكا إن مكا يساكتي مكا يوان أبو دا واتو أبو الحسن الندوي وني ببندا إيا كسر باكستان شكرومبا يا الله جكانسا ya rasul da dai lokacin da su albani su ibn usaymin da sauransu ka rasu yake cewa aljihad fi ghairi adu yana cewa ɗaya daga cikin aibobin al'umma musulmi a yau shine ka samu mutum yana jihadi gobar mayar fada da wanda ba shine hakikanin makiyinsa ba ko ba haka ba duk wanda ya yarda manhaji na alqur'ani da sunna ya yarda cewa shine hanyar tsira kyautuwa ya samu ta karo a samu fahimta juna da kusanta juna da tawo amma mutanen da suke tafiya akan waɗansu fahimta ko kuma waɗansu harkoki na bid'a waɗanda suke rushe karantarwar ainihin sunna karanta alqur'ani su ne ya kamata a fuskanci
kiraye-kirayen su da martani da kuma fahimtar da al'umma hadarin da ke ciki abin da kai ce ne mutum yana son yana neman rahmar Allah da shari'a amma ya fada irin waɗannan munanan hannaye muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko mu kyautata zukatan mu mu tsarkake zukatan mu mu ƙarfafi ukhuwa duk abin da zai taimaka kiran mu ya ƙarfi kira zuwa ga sunna to mu tsaya a kansa mu yi hakuri mu jure da abin da zamu yi duk abin da zamu samu duk wani matsayi da zamu iya kaiwa ko mu cimma wata ainihin wato martaba ta duniya ko ta biyan bukata to baya yake da wannan ainihin matsayi istiqama ita ce komai shine abin da zai kyautata rayuwar mu kyautata makomar da haka dai kamar nake faɗa a koda yaushe a irin wannan mawkifi mu gode ma Allah akan wannan baiwa wanda shi Allah ta'ala shine kadai yake zabar wanda ya so ya bashi wannan matsayi kuma ya bashi wannan dama Allah ta'ala ya buda mana da ya fahimtar da mu cewa manhajin kitabu da sunna shine tafarkin tsira to mu tsaya mu turo kuma mu cire lalaci duk abin da zamu iya yi ainihin mu yi domin inganta wannan ainihin tafiya taraka mu ainihin har ta kai mu ga ainihin tudun tsira har mu ma mu bar tasiri na gari kamar yadda waɗansu suka bari ainihin muka samu babu shakka irin wannan majalis musamman tafsiri da makamantansu da ake yi alkhairi ne mai yawa yi kokari ba mu Allah duk inda ake wannan kai kokarin halarta tare da kuma kokarin ainihin tsarkake zuciyarka kan ne cewa neman gaskiya ainihin kake neman tsira akwai lada na musamman akan halarta sannan kuma akwai albarka da kuma sanya haskakuwa da wani haske malaman da suke ta kokari ko ina irin su malaman gadi da sauran malamai waɗanda suke kokari babu shakka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu albarka ya sanya mana gabaki ɗaya albarka matsayinmu na al'umma mazanmu da matanmu Allah ya gafarta wa magabatanmu Allah ya jibinci zuriyoyinmu kuma dukan wani abu wanda ke zama fitina da rashin jituwa ko fahimta Allah kawar mana da shi domin ya zama mun tafi ila al-afdal zuwa ga abu mafi fifici ina ganin zan takaita nan saboda yanayi na lokaci Allah ya datar da mu kuma Allah ya mana afuwa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
muna tare ina karatu a wajen san fara karatu tun 1989 kuma Allah ya zama mu tare bayan daga jama'a ne Allah ya zama mu kuma a Kano bayan tsawon zamani kuma malam ya sake dawowa gashi kuma Allah ta'ala ya kawo mana shigaran nan kuma yanzu kowa ya san irin amfanuwa da ake da shi don haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi amin
Allah Allah a kamar yadda aka saba a kullum dole shi ne da Allah ya sa ni kullum wa Allah ya yi ta kare ni waɗanda suka ba da gudunmawa na kuɗi wadda jumlarsu har ya kai naira 4,250 da waɗanda suka bayar suna so a sanya su a addu'a wasu a sanya ƴaƴansu wasu kuma iyayensu a addu'a ciki har da wata mata da suke tana so a ba da kayan mata da su hijabai tana so a sanya ɗanta a addu'a akan cewa za a ba shi mota Allah tabbatar da alkhairi kamar yadda ta nema to da dama dai da irin waɗannan jumlar kuɗi naira 4,250 sai waɗanda suka kawo kayayyaki kamar yadda na faɗa wato kayayyakin sawa da su zani da kuma kaya da aka yi amfani second hand da sauransu wa Allah saka masa da alkhairi sannan waɗanda suka sa ta banki su ma jumlar kuɗi naira 33,990 su ne waɗannan mutane Hajiya Babani 1,500 Naziru Muhammad 1,000 Hafizu Abdullahi Ibrahim 25,490 Halidu Ibrahim 1,000 Usman Muhammad 2,000 Awal Ahmad Muhammad 1,000 Alhaji Alhaji Tijjani 2,000 shine jumla naira 33,990 sai kuma wajen zagawa da aka yi a cikin kwanduna an samu kuɗi a yau, kuɗi naira 12,285. Kamar yadda ranar shekaran jiya na yi alkawari kuma ko kuma babban mai kaddamarwa a kaddamarwar da aka yi na tallafa wa marayu a shekaran jiya, wato shugaban karamar hukumar Katagu Honorable Yusuf Babe Zaki Kauran Azarai, to ya cika wannan alkawari da ya yi, duk da cewa a wancan ranar ba a bai bayyana ba. Kudin da ya aiko na kaddamar da wannan gidauniya a matsayinsa na babban mai kaddamarwa shi ne naira 200,000. Sannan banda kuɗi naira 200,000 akwai shinkafa ƙaramin buhu wato 25 kg guda uku, akwai dawa ita ma 25 kg guda uku, akwai hatsi ita ma 25 kg guda uku, akwai masara ita ma 25 kg guda uku, jumla shi ne 12 buhuna 12 kenan. Sannan banda wannan wuri ya ce in bayyana wa jama'a sauran wurare ma da ake gabatar da tafsirai irin makamancin haka a nan garin, ya aika musu tare kuma da ɗan ba da ɗan abin shan ruwa ga wasu da suke gabatar da tafsirai a sauran wurare daban-daban. To wannan dai shi ne saƙo, kuma saƙon ya iso tun da yamma mun zo mun gabatar da shi. Sai daga cikin mataimakan mai ƙaddamarwa a wannan ranar akwai Alhaji Yahaya Farar Tafiya, shi ma a yau ya aiko gudunmawarsa ta naira 30,000 ya ce a baiwa marayu. Wannan dai shi ne Malam Amin a baiwa waɗannan Malam Yusuf akramakallahu. Wannan dai su ne waɗanda aka gudunmawar da aka samu. Sai masu neman taimako, akwai takardu da dama na neman taimako, wasu ba sa samun abincin azumi da sauransu, da kuma wannan bawan Allah da aka yi rifarin ɗinsa aka tura shi asibitin kashi na Kano ranar nan mun sanar, to sun sake turowa don Allah a sake sanarwa ko Allah zai sa a samu waɗanda za su tallafa ko da ba mutum ɗaya ba. An tura shi za a yi musu aiki, kuma ga halin da ake ciki ba su da wannan dama, ana neman kuɗi naira 1,990,000. To Allah ya sa a samu. Sai wannan wata mata ne mallam, ita ma tana neman addu'a a ɗanta, yana fama da rashin lafiya tsawon shekaru da watanni, wato tsawon shekara 9 da watanni, har yanzu ba a iya karatu ko na Fatiha, kuma shi ne suke so dai a sanya shi a cikin addu'a da sauran ƴan uwa akan Allah ya yaye masa wannan larura da take fama da shi. Sai marasa lafiya akramakallahu, akwai irin su Alhaji Idris Baba Malam, daga ciki ma akwai kawuna wato mahaifi ga Malam Salisu Abba Zaki, wanda suna yana daga cikin wanda yake tallafawa a wajen tattara kayayyakin marayun nan. Yau ma bai zo ba saboda wannan matsalar. Wato mahaifinsa Alhaji Abba Zaki Wazirin Dan Maliki yana kwance a asibitin koyarwa, wato asibitin da aka fi sani da asibitin ba mako a can emergency, shine ake so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya. Wannan mata ce ni ce nake barar addu'a don Allah ya taimaka min addu'a, ina akan wata damuwa da ta dame ni. To wannan ma dai neman addu'a ne, kowa Allah subhanahu ya sani, sai a dunkule kawai aka ramaka Allah a yi addu'a. Mike.
Thank you. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa 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 wa la